Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma BOY Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai Alfa Radio da ke Kumasi, Ghana. Da kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan boyhausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar 6 ga watan Disamba na shekarar 2017 Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri farko ga kanin labarai
Yayin da a yau Laraba shugaba Donald Trump ke shirin ayyana cewa Amurka za ta amince da birnin Quds a matsayin babban birnin Isra'ila Papa Roma Francis na nuna tsananin damuwa akan wannan matakin A yau Laraba ne majalisar wakilan kasar Rasha ta jefa kura akan toshewa yan jarida daga muryar Amurka da Radio Free Europe, Radio Liberty kafofin samun labarai.
To, a shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da rahoton bikin karrama wasu dalibai da matar gwamnatin jihar Maryland tayi a nan Amurka a ciki har da wata 'yar Najeriya. Bayan haka za ku ji rahoto akan taron nazarin sabbin dabarun tsaro da aka gudanar a Niger. Muna kuma dauke da rahoto akan kange dalibai da malamai da aka yi a wata makaranta a Ghana sakamakon bullar wata cuta da ba a gane kanta ba. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo. Amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da a yau Laraba shugaba Donald Trump ke shirin ayyana cewa Amurka za ta amince da birnin Quds a matsayin babban birnin Isra'ila kuma za ta dage ofishin jakadancin ta dake Tel Aviv zuwa Quds. Papa Roma Francis ya nuna tsananin damuwa akan wannan matakin. Yayin da Turkiya ta kira taron kungiyar kasashen musulmi don shata martanin bai daya da za a maida akan wannan lamarin. Prime Minister Benjamin Netanyahu bai ambaci batun ba a bayyanarsa gaban jama'a yau Laraba. Sakataren harkokin wajen Burtaniya Boris Johnson ya ce kasarsa ba ta da niyyar dage ofishin jakadancin ta daga Tel Aviv. Kasashen Larabawa da na musulmi sun yi gargadin cewa duk wani mataki da Amurka za ta dauka na canza inda ofishin jakadancin ta yake zai kara zaman tankiya a yankin tare da gurgunta kokarin Amurka na ganin an cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Larabawa da Isra'ila.
To a yau Laraba ne majalisar wakilan kasar Rasha ta jefa ƙuri'a akan toshe ma yan jarida daga muryar Amurka da kuma Radio Free Europe da Radio Liberty kafofin samun labarai. Wannan mataki da majalisar wakilan ta Rasha da ake kira Duma ta dauka ya zo ne kwana daya a bayan da ma'aikatar shari'a ta Rasha ta ayyana kafafen yada labarai guda 9 da wanda gwamnatin Amurka ke daukan nauyin su a matsayin wakilai na kare muradin kasashen waje. Matakin da Rasha ta dauka jiya Talata ya sa dole kafafen yada labaran na Amurka yin aiki da dukkan sharuɗan da ake shimfidawa kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda ke samun kuɗaɗen gudanar da ayyukan su daga wata ƙasar waje ƙarƙashin wata doka ta shekarar 2012. Daga yanzu za a buƙaci waɗannan kafofin labarai da su bayyana cewa su wakilan wata ƙasar waje ce a duk labaran da suka faɗa ko suka wallafa. Haka kuma za a buƙaci waɗannan kafofin labarai da su riƙa bayar da rahoto ga hukuma kan yawan kuɗin da suka samu ko za su kashe da manufofinsu da yadda suka kashe kuɗin da kuma ko su wane ne shugabanninsu. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Hayden Ward, ta faɗa wa manema labarai jiya Talata cewa wannan matakin bai cancanta ba. Ta kuma ƙara da cewa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta nuna damuwarta akan cewa wannan sabon matakin zai iya janyo wa 'yan jaridar Amurka cin zarafi.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu mutane biyu sun bayyana a gaban wata kotu a birnin London yau Laraba bisa zargin ayyukan ta'addanci. Ana zargin su da kulla makarkashiyar kashe Prime Minister kasar Burtaniya Theresa May a cewar jami'an gwamnatin kasar. Jami'ai sun ce mazajen biyu sun kulla makarkashiyar yadda za su kai harin wuka a unguwar Downing inda gidan Prime Minister yake. Rahoton kitsa kai harin wanda aka dakile ya bayyana ne jim kadan bayan da shugaban hukumar binciken sirrin cikin gida ta Burtaniya Andrew Parker yayi ma 'yan majalisar kasar bayani akan barazanar ta'addanci da kasar ke fuskanta ya kuma sanar da ministocin kasar cewa hukumar sa ta samu nasarar bankadowa da hana kai har-haren ta'addanci har guda 9 a cikin wannan shekarar ya kuma bayyana wa ministocin shirin kai harin a lokacin wani zama kodayake dai ba a bayyana wa ƴan jarida labarin ba sai bayan sa'o'i.
To a gobe Alhamis ake sa ran za a bude sabon filin saukar jiragen sama da aka dade a Najera a Dakar babban birnin kasar Senegal. An kammala dukkan ayyukan da suka kamata a wannan sabon filin jirgin sama mai suna Blaise Diagne a bayan da aka kwashe sama da shekaru 10 ana aikin sa. Filin jiragen mai nisan kilomita 47 daga Dakar babban birnin kasar ya hade da babbar hanyar zirga-zirga ta kasar Senegal kuma za a hade shi da tashar jirgin kasa da ake sa ran za ta fara aiki a shekarar 2019. Wannan sabon tsari na daga cikin shirin rage cinkoson jama'a a birnin da kuma mayar da Senegal cikin manyan biranen yammacin Afirka.
Kasar Rasha ta ce tana buƙatar ta yi nazarin hukuncin da kwamitin gasar wasannin Olympics na ƙasa da ƙasa da ake kira IOC a takaice ya dauka na hana kasar ta Rasha shiga gasar wasannin motsa jiki na Olympics na Honturu wanda za a yi a Pyeongchang dake Korea ta Kudu kafin ta dauki wasu matakai. Mai magana da yawun fadar shugaban Rasha Dmitry Peskov ya faɗa wa manema labarai a yau Laraba cewa muhimmin abu a yanzu shine kare haƙoƙin ƴan wasan Rasha. Kwamitin na IOC ya yanke hukunci ne a jiya Talata na cewa ƴan Rasha za su iya shiga gasar a matsayin ƴan wasa daga Rasha amma ba a matsayin ƙasa ba.
Sai labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin matar gwamnatin jihar Maryland a nan Amurka ta karrama wasu dalibai da suka yi nasarar gasar zane-zane. Abdulaziz Adili Toro ya jiyo mana yadda ta kaya.
Uwar gidan gwamnatin jihar Maryland Yumi Hogan ta karrama wasu daliban firamare da na gaba da firamare har su 26 game da ayyukan su na zane-zane da yayi fice. An zabo wannan daliban ne daga daukacin makarantun firamare da sakandare dake fadin jihar ta Maryland yayin da wasu makarantu ayyukan daliban su ko basu samu damar tsallake matakin tantancewa ba. Waɗannan 26 da suka samu nasara an zabo kowane daya ne daga kowace makaranta dake cikin waɗanda aka yi wa tantancewar na ƙarshe da kuma na tambayuwar gidan gwamna Yumi Hogan ko tun yaushe ta fara wannan bikin karramawan kuma me yasa ta zabi darasin jan hoto shine sai ta ce
Yau shekaru uku kenan da na samar da wannan domin na ƙara wa matasa masu sha'awar wannan fanni ƙwarin gwiwa. Ana yi ne kowace shekara kuma tun ina ƴar ƙarama nake da sha'awar duk wani abu da ke da nasaba da zane-zane. Kuma ko na bar wannan gida na gwamnati zan tabbatar na ci gaba da shi.
Ɗaya daga cikin waɗanda suka samu wannan nasarar kuwa har da wata ƴar Afrika baka daga Najeriya, Rabiatu Ladan ta ce ta zo nan ƙasar ne tare da mahaifinta shekaru uku da suka wuce. Ta ce tun daga gida Najeriya take sha'awar duk wani abu da ke da nasaba da jan hoto amma sai nan a nan ne ta gane cewa ashe za ta iya ganin wannan mafarkin nata ya zamo gaskiya. Da na tambaye ta ko yaya ta ji da wannan nasarar da ta samu shine sai ta ce da ni.
Wanda zai ƙara man, ƙwarin gwiwa ne.
Wani kira gare ki ga 'yan mata matasa kamar ki wanda suke a gida a Najeriya?
Duk abin da suka sa gaba su ɗauke shi da muhimmanci.
To kina so ki ci gaba cikin wannan zane-zane cikin harkar Lakono in ki je university?
Ina son majoring art in Michigan University.
Wannan bikin dai shine na uku kenan kuma uwar gidan gwamnati na jihar ta Maryland ta ce za ta ci gaba da wannan kuma bayan sun bar gidan gwamnati. Bikin wanda aka yi a fadar gwamnati jihar ta Maryland ya samu halartar mutane da dama musamman iyayen yara. Yanzu haka dai waɗannan hotunan an lillika su a wani wuri a cikin gidan gwamnati jihar ta Maryland kuma za su ci gaba da kasancewa nan har na tsawon shekara guda lokacin da za a maye gurbin da wasu. Abdulaziz Adili Toro daga fadar gwamnati jihar ta Maryland.
To madalla Abdulaziz Adili Toro. Sai kuma ƙasar Nijar inda masu ruwa da tsaki akan harkokin tsaro suka gudanar da wani taro na musamman da shugabannin al'umma kan sabbin hanyoyin tsaro ga Salamu Mini Barma da cikakken rahoton.
Taron wanda cibiyar nazari da binciken dabaru a fannin tsaro CNES dake karkashin fadar shugaban ƙasar Nijar ta shirya zai soma da yin dubi akan nasarori da irin wahalhalun da aka fuskanta a fannin tsaro daga lokacin kafa wannan cibiya kawo yau, ta yadda za a gyara tafiya a yakin da kasar Nijar ta kaddamar da ta'addanci, in ji mataimakin daraktan hukumar Teknes Abdulaziz Garba.
Lalle tsaro wanda yake yin shi ba sai so shi kadai ba, ga al'umma ne tsaro nan za ta fara. Shi yasa muka ce to wannan aiki da aka ba mu sai mu yi nazari mu ba da shawara, sai to ba mu kadai za mu yi shi ba cikin biro wanda ya kamata su kiyaye kasa da hari su ne al'umma, kenan ta da al'umma ne wannan nazarin za a yi ta. Sai sai muka tara kowa da kowa a zo a tattauna, kowa ya hadi ra'ayin shi a fannin tsaro, menene bai yi ba, me ya kamata a yi, ina ya kamata mu ruwa. To za mu yi wannan nazarin kwana uku, sannan bayan kwana uku za mu hudo takarda ce to ga duyan da mutane suka ce, ga inda al'umma ya nufa, ga abin da mutane suka ji, ga abin da suka ce ya kamata a yi, ga abin da suka ce ya kamata a bari, sannan lokacin nan za mu kai ma gwamnati.
Shugaban majalisar karkarar Tawa Adamu Illo da ke cikin masu halartar wannan taro na da kwarin gwiwa akan tasirin shawarwarin da za a bullo da su a ƙarshen wannan haduwa. To amma ya gargadi gwamnatocin kasashe renon Faransa su canza salo a fannin tsaro.
Duk irin ne gwamnati zai yi, a diskur kadai bai isa ba, amma a je a hadu da jama'a, talakawa haɗin kan nan nasu, sai mun yi aiki a aiki. Saboda kamar in ka ɗauka ruwan Faransa duka muna da wannan matsala. Jagoranci kamar irin da Kolon ya yi, a wuce irin wannan. Yanzu in ka je kamar ƙasar Najeriya, akwai tsaro sosai, amma ba a tusguna ma talaka. In ka ga talaka ya samu matsala shi ya ja sai da kuɗin shi, ya shiga hayar da bata dace ya shiga ba, sai ya shiga sai ya samu matsala. Amma mu har yau nan ruwan Faransa muna da wannan matsaloli, ba mu tantance abin da ya kamata ba, saboda irin kidi ya sake ya kamata rawa ta sake. Muna kan ikon kanmu da kanmu, wanda in cin kanmu da kanmu a Nijar, ya kamata a ce mun nazarci lamarin nan irin yanda za a yi da kowa da kowa.
A farkon shekarar 2015 ne kasar Nijar ta fara fuskantar hare-hare daga mayakan Boko Haram waɗanda ke ƙetarowa daga jihohin arewa maso gabashin Najeriya, yayin da ƙungiyoyi irin su Mujawo da Akami masu cibiya a arewacin Mali ke shigowa Nijar don kai nasu hare-haren a yankunan da ke makwabtaka da wannan ƙasa, abin da ya sa hukumomin Nijar jashircewa don maido da tsaro da haɗin gwiwar ƙasashe aminai. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ba gwani sai Allah, Allah ka kai maki soja ko gidan su ko da dadi, ko a bakin daga ko gidan su ko gun yaji. Hukun ji gangan soja.
Kawai da Allah, Salamu Mini Barma. Daga Nijar kuma sai mu tsallaka kasar Ghana, inda wata cuta da ta balla a wata makaranta ta yi sanadiyar mutane ya mutuwar yara har hudu cikin ƙanƙanin lokaci. Ga Ridwan Abbas da cikakken bayani.
Hukumomin kasar Ghana na kira ga hukumar kiwon lafiya ta duniya cikin gaugawa ta kawo doki yadda za a yi wa ɗalibai da ma'aikatan wata makaranta, wato kuma sai academy, kuma ka a takaici maganin rigakafi game da wata cuta mai ban al'ajabi da ke kisa farar ɗaya a makarantar na ta harbi mutum. A halin yanzu yara hudu aka tabbatar sun mutu, kuma da dama an kwantar da su rai kwakwai mutu kwakwai a asibitin jami'an Kwame Nkrumah Kumasi da asibitin koyarwa na Konfanace. Dr. Quarantan Chirpon shi ne daraktar kiwon lafiya na jihar, ya bayyana cewar binciken farko ya nuna kumburin huhu, amma babu abin da ke nuna cewar cutar sankarau ce da ake zato, amma kuma bai bayyana ko wani irin cuta ba ce. A halin yanzu muna ɗaukar tarin na matakai. Wannan matsala ta somo makonni uku kenan, kuma ya ratsa da mutane takwas. Abin takaici mun rasa ƙarin ɗalibai uku da safin nan. Mun zauna muka ɗau matakai. Na farko, mun tinkari hukumar kiwon lafiya ta duniya cewa muna buƙatar taimako magani wadda za mu ba ɗalibai da duk ma'aikatar makarantar. Kwana uku ake ɗaukar waɗannan magani. Muna buƙatar yara su kasance a makarantar su ɗauki maganin, saboda irin haka ya abu ku cikin watan Maris. Wasu da aka ba su maganin suka tafi da shi gida ba su sha ba, yayin da suke a makarantar likitoci na tare da su za su gane duk abin abida ke abukuwa. Hankalin iyayen yara dai ya tashi sun kuma runtuma makarantar su kwashi ayyan su hukuma ta hana cewar yana da hatsari amma sun ki. Alatilas ministan jihar Samuel Osman san da wasu jami'ai sun kasa baki.
On behalf of Ghana Health Service Association region, I would like to express my sincere condolences to you.
Muna isa da ta'aziyar mu gare ku game da abin da ya faru makonni biyar da sun ka wuce ma'aikatar kiwon lafiya na tsaikan kafafuwarta duk tsawon daren jiya mun yi taro kuma mun cimma matsayi da zamu sheda muku shi yasa muke anan daga sakamakon da muka samu mutum hudu sun ka mutu akwai kuma wadanda aka shimfide mun dai fahimci cewa akwai wata cuta makarantar nan dan haka akwai bukatar ayi maga nan abin da ke faruwa bincike da muka yi halin yanzu ya nuna muna fuskantar lamari mai tsarkakkiya dan kiyaye ku da danginku ya kamata mu tabbatar an kiyaye ku nan da farko dan shi dalibai da manejoji da sauran ma'aikata za a fara karewa domin in kun ka kai cutar gida za ku yada shi ga danginku da unguwarku da kuma kasar anan ne iyaye sun ka turje ba su jin abin da ake faɗi kayan iyayen yara kenan a husaci tana kuka a bar su su kwashi ayyan su Malam Yahaya Ubani da Essa ke a makarantar yayin min karin bayani
yaran kana na shi ai ciwo cikin su da an kai gida sai yaro ya mutu abinda yasa muka zo mun zo da mu je da yaran gida ya su kwana biyu suka yi zauna suka gyara magana sai mu komo da yara ita yariya na da nazo dukan nan yar wanta da ita da ita ke daki guda ita ma ta mutu jiya da daddare shi sai bari ita yariya nan ba hankalin ta kwance in ta zauna nan zaman ta nan bai da amfani don ba hankalin da za a doki ayi nazari da shi gara an je gida
mu dai addu'an mu ubangiji Allah ya aiko mana da manzan sauki a wannan lamari Ridwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Baku ishara kima wani yayi gida yayi moto kamata tara sannan wani bashi da ahu duka Allah na kaunanku
to Allah kyauta har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu aka gwamna na cewa karfe 10 da minti 18 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
imma ba ta garago
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masaruwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka shigo na Amurka domin neman abin zaman gari shirin da muke tattaunawa da bakon mu Kairudin Umar na asalin jamhuriyar Niger amma mazaune birnin New York kuma idan masu saurare na biye da mu mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin abubuwan da zamu iya yi a gida Afirka mu samu kuɗi ba dole sai mun dogara da mai ba ko kuma zuwa ƙasashen turai domin neman abin zaman gari yau anan zamu dora to kai da zan kace me zamu yi domin dogaro da kanmu musamman ma matasa a gida Afirka
kuma harkar noma sai a gani sai ga gani ci ya zama mutum sai ga yazo plan din sai a zo yin noma ko ko wani abu san yayi karin wannan kun ka gani sai kun ka zama soja a gari ta da zai mai da ta amman ka duki kanka kai kamar ba kowa ba in kan lura dukkan wanda ya zama soja yawancin su ko na Afirka ne ko na ina ne na duniya ya mai da duniya ba komai ba ya mai da rayuwa ba komai ba they are very very humble ma ba wani girman kai to shi ne muke nema in mun namu cikin gida a Najeriya Cameroon Ghana Sudan ko ina suke din ga ban wani amma da komai ba a cin gaba da noma kaga kamar Najeriya bai kamata ba a ce yau babban gari kamar wannan komi bisa kan man fetur lahi in sun ka samu noma garin nan ba ka yi sai za a ci gaba sosai Afirka ta mu hanyar noma nunan da sai ga jami soja an kawo za a koya maka inda noma kake so saboda suna neman masu noma sosai a cikin dai harkar noma kake so ku zo an kuwa shi ne muke nema samu ɗan uwan namu
Fatan na
ci gaba da yi
nan ba a zama ba a samun kudi haka na kawai
nan ba a samu kudi banza ho ba
su ba samu kudin banza
ai maka salary salary ne ai dan na ba da rayuwa ta ci
oh
yesa san ka ba ne kabo ai ba banza san ka ba ne rayuwa ta ce na fara saka iya je wurin yaki aka sheka kuma shikenan sai dai a dauko wani dan kudi ta amika ma family in ka shikenan sun manta rai dan kai ne kun ban wannan kuma wannan sa a ce ko ni ne sa ne ka ga wuce eh ko da ciwo amma dai sai ka ce alhamdulillah amma nan da kudi ho bai ya samu sai mutanen gida su dinga azan kaman muna life in kaman rayuwar mu kawai kudin kaman kasa ake kwaso su kudu su azan kawai ko ni sai da wuya kawai kaman kudin ba ga yanan dai da aka samu a wahala ake kan ga yanda mata suke tashi da sahi a garin nan suna aiki a ɗaya bane da gida yara kowa aiki kana so ba ka so ba ka yi aiki haka ne
to yanzu ga shi ka kwashe shekaru da dama nan kana jin na tunanin komawa gida ne jar koko dai za a ci gaba da rayuwa nan ne sai dai a je gida a dawo
ina zuwa ina dawowa alhamdulillah ai ba a jima da gidan jar taro bai sai wata ɗaya ba ko da yaushe ina zuwa Niger ko da yaushe ko shekara duka alhamdulillah Allah yana ba ni izini ina zuwa Niger ina yin wata ɗaya wata biyu ko kimanin ma wata uku saboda ta san yanda muke yi ta duniyar da an kai tana son ta je ta samu rayuwar da ake a gida ta rike ta kuma saba da mutane da amman institution ka inda ka fito in nan bai kamata ka manta ba shi mutane na shawon sosai garin ai ka ga da dama mutane da yawa da dama a garin nan suna neman su koyi Hausa ai ko Google ka sa yau ka sa Hausa job za ka gani suna son kudiya mutane suna shawon
tunda kana yawan zuwa gida in ka je gida ƴan uwa da abokai ba su kan maka maganar ibada su ce ya ibada yake anan
malam ai wannan bai kai ba sai ga ai suna gani ai ibadan nan ga ai ba mu na wuce ciki ba babu musulmai da yawa amma musulmai na kirki suna nan wani na Egypt ya ce inda yake Islam yana nan kamar Africa amma musulmai suna nan saboda nan kaga ba zaka yi wannan munawuci ba ga mutane kowa yana ta kan shi kowa bai da damar magana wani ko ko shi da cikin rayuwar wani kamar yanda ake gida mu kowa aiki kowa yana ci gaba a ganin gida ko ba haka ba na shi da rayuwar wani an yi rayuwar wani kun masallaci wallahi na ga maka zan ga ya maka wannan rantsuwa nake a lokacin da nake arni kamar masallacin namu man 30 minutes minti 30 yake da bai da mura amma bai hana ni je tukin minti 30 bai hana ni sai ta zanna ni sallah ni addini na karanta ne ne ilimi ni ko wani shaya da dai da Allah idan ba wani abu dai ba ni ko ni ina ci in dai ba wani ba wani ina ci kun ba ni kai ne da kun zaka yi shi a ruwan da mu sai haka
to karat kai magana wani sanannen abu ga duk wanda yake zaune a Amurka samun kuɗi ba ta ba sauki ne ke gare shi ba kadara yadda ka kan je gida ni jin nan mutum ya ce maka yana son ya zo nan domin shi ma ya samu irin abin da ka samu wani shawara ne ka kan fara ba su idan sun nemi irin wannan
ina da wani kamar wani tsanani na da zai zo na ce mishi da korko shi ka gani rayuwar nan da muke a cikin muna gani dai muna zauwa muna dariya muna komi kana haka kaman komi daidai ne a'a wallahi na ce mishi shirya kanka
kash yau lokaci ma bai kyale mu ba domin ko mun zo ƙarshen wannan shirin sai a sati mai zuwa a ji mu da wani shiri wanda shine na ƙarshe a wannan tattaunawar yanzu a madin bakon namu Karadin Umar da Julie Gresham da ta zai sautin shirin ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Raga da basa she ta kare ga inji fulani Raga da basa she ta kare ga inji fulani Raga babu basa she
An gaida Ladan Ibrahim Ayawa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Aminu Kano mai da Garko da Sanusi mai Rake mai da Garko. Suka ce assalamu VOA Hausa. Hakika muna farin ciki 100% da zuwan mai girma Muhammadu Buhari jihar Mata Kano. Da fatan zuwan nasa zai kawo mana ci gaba amin. Sai sako daga babagana Alhaji Dabuwa Guru. Yace hakika gwamnatin Najeriya tana iyakar kokarinta wajen yaki da cin hanci da rashawa a kasar. Amma mu kuma abin da yake daure mana kai game da yaki da cin hanci shine ba ma gane inda ake aiki da wannan kudaden da hukumar EFCC ta karbo a hannun mahandama. Salam VOA Hausa. Allah ya sa ziyara aiki da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke gudanarwa a jihar Kano ta kawo ƙarshen kallon hadarin kajin da ke tsakanin gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da tsohon gwamnatin jihar Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso sako daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji jihar Kebbi Salam VOA Hausa ya zama dole na shigo wannan fili naku domin nayi Allah wade da kashe-kashen gilla da ke faruwa tsakanin wasu kabilu a jihar Adamawa da fatan gwamnati za ta tsaurara matakan tsaro a yankin sako daga yana matar Garba Sabiola Gashuwa sako na gaba yace hakika muna Allah wade akan matakin da ƴan tawayen kasar Yemen suka dauka na yin kisan gilla ga tsohon shugaban kasar Ali Abdullahi Sale sako daga Abdulsalam Lema Tsagen shugaban kungiyar muryar talakawa na karamar hukumar Mani Salam VOA Hausa makarantar sakandaren garin Faki ta yi matukar lalacewar gaske babu gini da kwano kofofi munduna da kujeru da sili duk sun yi ragaraga dan haka muke roƙon gwamnati Malam Nasiru ɗan Rufa'i da ya kawo wannan makaranta dauki mun gode sako daga Isuhun Dila Faki da Uzairu Mai Gida Faki da Dahir Danji Faki da kuma Lawan Haske Faki sai sako na ƙarshe daga Shehu Adamu Rijau yace hakika matukar ana son ganin bayan rikicin da ke yawan faruwa tsakanin Fulani da kabilar Fachama a Numan dole sai an hau teburin sulhu a tattauna domin a yi wa tufkar hanci
To kafin mu karkare ga Marin Dauda da takaitaccen labarai.
A yayin da yau Laraba shugaba Donald Trump ke shirin ayyana cewa Amurka za ta amince da babban birnin da Qudus a matsayin babban birnin Isra'ila kuma za ta dage ofishin jakadancin ta da ke Tel Aviv zuwa Qudus. Paparoma Francis ya nuna tsananin damuwa akan wannan matakin yayin da Turkiya ta kira taron kungiyar kasashen musulmi don shata martanin bai daya da za a maida akan wannan lamarin. A yau Laraba ne majalisar wakilan kasar Rasha ta jefa kura'a akan toshewa ƴan jarida daga muryar Amurka da Radio Free Europe, Radio Liberty kafofin samun labarai. Wannan matakin da majalisar wakilan ta Rasha da ake kira Duma ta dauka Ya zo ne kwana daya a bayan da ma'aikatar shari'a ta Rasha ta ayyana kafafan yaɗa labarai guda tara da gwamnatin Amurka ke daukan nauyinsa a matsayin wakilai na kare muradan kasashen waje. Wasu mutane biyu sun bayyana gaban kotu a birnin London yau Laraba bisa zargin ayyukan ta'addanci. Ana zargin su da kulla makarkashiyar kashe Prime Minister kasar Burtaniya Theresa May a cewar jami'an gwamnatin kasar. Jami'ai sun ce mazajen biyu sun kulla makarkashiyar yadda za su kai harin wuka a unguwar Downing inda gidan Prime Minister yake. Rahoton kitsa kai harin wanda aka dakile ya bayyana ne jam kadan bayan da shugaban hukumar binciken sirrin cikin gida ta Burtaniya Mr. Andrew Parker ya yi wa 'yan majalisar kasar bayani akan barazanar ta'addanci da kasar ke fuskanta. Ya kuma sanar da ministocin kasar cewa hukumarsa ta samu nasarar bankadowa da hana kai hare-haren ta'addanci guda tara a cikin shekarar nan.
To, Madalla Maryam. Masauraran mu anan kuma zamu da sa'a sai kuma can anjima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Gresham da ta hada shirin da injiniyan mu na yau ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.